الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دسادوا أولا يمتينا شاهد دوة ربيع الأول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تدبو دا تريهدو دا أربعين دبيو ودا تيديني دا رانر تلاتين دا ايا غوطن غوما شكرا تدبو بيو دا أشرن تميلادية زامو تاشي درسينا غوما أتشكن كراتم من تفسير القرآني دا ميكي أولنا مسلاتينا الفرقان أولنا غرينا من كانوا ألا يكارم أولنا غري سري دا كاريا دا البركة دا ثوران غرورا مسلمي باكيد ايا muna tafsirin nan a cikin suratul tauba za mu tashi yau insha Allah aya ta 38 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu ma lakum idha qila lakum في سبيل الله اتراقلتم إلى الأرض أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير.
الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة عند سكي إيماني ما لكم إذا قيل لكم meke gare ku wato me ya same ku idza qila lakum yayin da aka ce muku infiru fi sabilillah ku zabura ku fita jihadi shine fi sabilillah wato ku zabura ku fita domin daukaka addinin Allah ku yi jihadi ithaqaltum ila al-ard sai ku yi nauyin jiki ku karkata zuwa ga wato kasancewa a gidajen ku da gonakin ku araditum bil hayati dunya min al akhirah to yanzu kun fifita wato kun aminta da rayuwar duniya ne a maimakon lahira fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil to ai jin dadin duniya dangane da wato lahira wato jin dadin duniya a gefan wato a ni'imar lahira bai kasance ba face dan kankani illa tanfiru to idan ba ku fita jihadi ba yu'adhibukum azaban alima Allah zai muku azaba azaba mai radadi wa yastabdil qauman ghayrakum kuma ya musanya wadansu mutane ba ku ba wala tadurruhu shay'a kuma ba za ku cuce shi da komai ba والله على كل شيء قدير حقيقه الله هو مي ايكو ني اكن كومي wannan ayan wadannan ayoyin nan shine farkon bayanin kissar yakin tabuk wanda a bisa mafi ingancin zance wannan surar ta sauka bayan yakin tabuk ne fa gabaki dayanta ta sauka bayan yakin tabuk tana bada labarin abubuwan da suka faru a wajen yakin shi ko yakin tabuk shi ya biyo bayan umarnin Allah madaukakin sarki da yayi na ayaki ahlul kitab saboda kamar yanda kuka sani annab sallallahu alaihi wasallam ya tura wasiqa zuwa hiraqal wanda yake shi shine gwamnan daular rumawa a kasar siriya a kasar sham a Damascus anan headquarters ta take kuma shi kristani ya tura masa da wasiqa yana kiransa zuwa ga musulunci wanda har ya kira Abu Sufyan wannan a lokacin muddar alƙawarin zaman lafiya tsakanin Quraysh da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato tsakanin shekara ta 6 zuwa shekara ta 8 ya kira shi ya yi masa tambayoyi har inda Hiraql yake cewa idan abin da kake faɗa gaskiya ne to wajen da nake dinnan kafafuna sai ya mallake shi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ahlul kitab kuma kafin nan a shekara ta 8 bayan hijira an tura wato rundunar mayaka na domin su je cikin Sham saboda waɗansu ƙabilun Larabawa da suke da tahalufi da wato alƙawarin suna ƙarƙashin daular Romawa sun karkashe waɗansu musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura lokacin yaƙin Mu'ta wanda shine suka haɗu a Mu'ta wanda waje ne yanzu a kudancin Jordan wanda su shi kansa Hiraql ya fito a tare da rundunonin mayakan Romawa wanda har ya kai lokacin nan shugabannin rundunar musulmi ɗaya bayan ɗaya har guda uku duk suka yi shahada da Zaid ibn Haritha maulan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Ja'far ibn Abi Talib dan baffan annabi sallallahu alaihi wasallam wan sayyidina Ali sannan Abdullah ibn Rawaha dukkaninsu suka yi shahada a wannan yakin duk da yake ba kashe musulmi da yawa ba basu fi goma ba waɗanda suka mutu amma wannan ya sa wato shine arangama ta farko tsakanin musulmi da daular Rom to akan haka da kuma aiwatar da umarnin da Allah ya yi a cikin wannan sura cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladina utul kitab wanda wannan ayar ta yi umarni da yakan ahlul kitab waɗanda suke adawa da musulmi to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya yi azama akan yakan daular Rom zai yake su zai kai musu yaki don haka ya sanar bisa al'adar a shekara ta 9 bayan hijira a watan Rajab a shekara ta 9 bayan hijira a cikin watan Rajab ya sanar da tafiyarsa ya ce gashi inda zai je saboda wannan lokaci ne wanda yake ana tsananin zafi a lokacin nan ɗayan itatuwa sun nuna ana shirin girbi zama a cikin inuwa yana da daɗi saboda tsananin zafi saboda haka a lokacin nan inuwa tana da daɗin kwanciya a cikinta fita musamman tafiya a wannan lokaci ba abin da rai yake ki irinsa to a wannan lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam sabanin al'adarsa na idan zai fita yaki sai ya tauriya ba zai faɗi inda ya nufa ba sai ya rinka kamar alal misali idan zai tafi Makka sai ya rinka tambayar hanyar Najd wato wajen gabas shi ko gashi kudu zai yi sai ya rinka tambayar gabas dan a dauka kan cewa dan ya rufe a inda zai tafi kun ga wannan sunna ce kyakkyawa kuma wanda ya kamata mu kula da ita musamman a yanzu sai an rashin amincin nan kullun sai a ce ina malam ya tafi ne ina malam zai je shi kuma ya ce ai waje kaza wani shi kuma yana ganin kan cewa zai faɗa dan ya san kan cewar ai gashi yana da masaniya akan shige da ficen mutum to annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hikima kuma dan ya nuna mana ba a haka kar ka bayyana inda zaka tafi saboda baka san yayin da sanin wannan zai fada hannun mugu ba wanda zai iya nufin ka da mummuna to amma a lokacin yakin Tabuk sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa Tabuk zai je saboda mutane su shiri to wannan ayar shi asalin Tabuk inda wajen da sunan idaniyar ruwa ne wanda aka sa masa suna daga an sa masa suna Ainu Tabuk, idaniyar ruwan Tabuk. Amma sunan a lokacin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sanya masa wannan sunan. Asalin ma'anar Tabuk, saboda ya kamar yadda riwaya ta zo a cikin sirar Ibn Hisham, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka je duk wanda ya riga zuwa inda idaniyar ruwan Tabuk yake, kada ya ɗebi ruwa. Sai waɗansu da suka je suka ga idaniyar ruwa, sai suka sa kibbansu suna caka suna caka. To wannan cakar shine ya ce ma balu kuma tabukaniha, wannan cakar da suke. To daga nan ne aka sanya ma wajen suna Tabuk. Wajen yanzu yana cikin kasar Saudiya a arewacin ta, tsakaninsa da Madina kilomita 700 tsakanin Tabuk da Madina a arewacin Saudiya, a hanyar mutum na zuwa Jordan. To nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je, Rumawa ba su fito ba, ya zauna hakwana 20 yana jiran zuwansu, ba su zo ba. A wannan lokacin ne ya rinka jam'i tsakanin azahar da la'asar, tsakanin kuma magariba da isha, alhali yana zaune a wajen. Wanda wannan shine asali na cewar matafiyi idan koda a zaune yake ba a kan doron tafiya ba, zai iya jam'i tsakanin salloli kamar yadda zai iya kasaru. To kwana 20 da yayi bai nuna ana yin kasaru zuwa kwana 20 ba. Abinda yake nunawa saboda bai san lokacin da zai tafi ba, bai san lokacin da zai dawo, yana jiran arangama da abokan gaba, yana jiran su. Saboda haka zai iya zamantowa yau ne, zai iya zamantowa gobe, zai iya zamantowa bayan kwana 2, kwana 3. To idan mutum dama duk tafiya, idan mutum ya zamanto irin wannan, shine halinsa zai ta yin kasaru komai tsawon muddar zaman nasa. To an yi wannan a lokacin a cikin watan Rajab, kamar yadda nace na shekara ta 9. Bayan ya gama kwanakin ya juyo ya dawo Madina cikin watan Ramadan. Saboda ka kusan tafiyar zuwa da dawowa wata 2 akai, zuwa da dawowa da tsayawa a can kusan wata 2 akai. To tafiya ce wadda take mai tsanani, ga nisa, bayan nisa ga tsananin zafi. Gashi ma kamar yadda zamu gani a cikin surar, inda suke cewa la tanfiru fil har, kada ku fita yaki a cikin tsana, a cikin zafi. Allah ya musu raddi, qul naru jahannama ashaddu harra, ai wutar jahannama ta fi tsananin zafi. To a lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ma wani izini ba cikin musulmi, cikin mutanen Madina da kabilun Larabawa da suke kewaye da Madina, bai ma wani izini ba kansu zo su kasance tare da shi a cikin wajen fita yaki. To aka samu waɗansu, da yawansu daga cikin munafikai ba su fita ba, waɗansu suka zo suka nemi uzuri, ya ba su uzuri ya ce su zauna. Daga cikinsu har da Al-Jadd bin Qais, wanda ya zo ya ce, ya Rasulallah, ka tambayi mutane na, duk sun sani ba ni da haƙuri wajen sha'anin mata, ina jin tsoron idan na ga matan Rumawa fararen nan su fitine ni na je ne abinda bai dace ba. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka zauna. Shine Allah ya masa raddi, wa minhum man yaqulu idhanni wa la taftinni ala fil fitnati saqatu, zamu zo shi a cikin aya. Waɗansu kuma ba su fita ba saboda kasala kawai da nauyin jiki. Muminai ne, sadiqai, kuma ma daga cikin waɗanda suna da matsayi, to su ne Allah bai kyale su ba. Aka saukar da ayoyi ana kwaɓarsu a kan abin da suka yi. Saboda haka wannan ayar aya ce da ta zo domin ta kwaɓi muminai, waɗanda suka yi nauyin jiki ba su fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Cewar da Allah ta'ala ya yi, ya ce malakum, wato me yake gare ku, a ma'ana me ya same ku. Wannan uslubi ne, istifhami ne, tambaya ce da ake nufin wato jin mamaki, wato abun mamaki, me ya same ku, wato kamar abu ne wanda yake ba ku san shi ba. Yayin da aka ce muku ku fita ku zabura, ku fita jihadi fi sabilillah, sai ku yi nauyin jiki, wato me ya same ku taya za ku yi wannan kaga a cikin wannan akwai wato cewar mutum wato mumini ya ki fita yi jihadi wato abun mamaki ne abun mamaki ne mumini ya ki fita yi jihadi yayin da aka umarce shi ya fita saboda me dalilin shine Allah ya ambata ɗaya daga cikin abubuwan da zai baka mamaki shine abinda zai sanya ka ki fita jihadi shine karkata ya zuwa ga duniya da hutunta da jin dadinta shi kuma jihadi ga irin ladan da Allah madaukakin sarki ya alƙawarin sa ga wanda yayi shi a lahira saboda haka idan mutum ya fifita jin dadin duniya ya zauna a da hutunta akan ladan da zai samu a lahira wannan ba abun mamaki bane abun mamaki ne shi yasa sai Allah yake araditum bil hayati dunya to kun yadda ne da rayuwar duniya kun zabe ta min al akhira a maimakon lahira to kun ga wannan ku abun mamaki ne abun mamaki ne to amma a cikin shi kansa yin mamakin rashin fitar banda wannan fuskar ta mamakin akwai fuskoki waɗansu wanda waɗansu malaman tafsiri sun yi ishara gare su amma wanda tafi cancantar a bayyana ta ita ce wanda Allah ya faɗa anan kamar yadda zamu gani daga cikin fuskoki wanda waɗansu Sheikh Abdullah Sheikh Sha'rawi yake ambato shine cewa ai duk mumini ya san cewar ba zai taba zama cikin aminci tare da kafirai ba su kyale shi addinin sa dole sai sun yake shi in dai ba su yake shi ba to sai dai wani dalili ko dai ya riga ya zama to sun riga sun gama da shi sun riga sun san cewa sun gama da shi ya bar addinin sa saboda haka sun yarda da shi dan haka ba za su yake shi ba amma in dai zai tsaya akan addinin sa to ba za su kyale shi ba to ku za ku yarda ku zauna haka babu kokarin kare kanku babu kokarin rusa karfin kafirci bayan idan kafiran suka sami in suka sami izza akan ku ba za su kyale ku ba za su karkashe ku su raba ku da addinin ku to wannan shi ma abun mamaki ne ma'ana za ku yarda da ku bar jihadi kuna gani abinda wannan zai kai ya zuwa ga raunin addinin ku shi ma wannan abun mamaki ne ta yaya za a yi kuna musulmi ku yarda addinin ku yayi rauni saboda karfin kafirci da kafirai da kuma rashin zaburar ku kanku kare addinin ku duk wannan abun mamaki ne infiru da Allah ta'ala ya ce idza qila lakum yayin da aka ce muku infiru wato wato annafra ma'anarta shine al-intiqal min makanin ila makanin bi sur'a ka rinka ciruwa daga waje zuwa waje da gaggawa shi yasa ake fassara shi da cewa ku zabura ku fita shine umarni da aka yi muku ku fita jihadi fi sabilillah an aka ce fi sabilillah ana nufin jihad duk da yake domin jihadi shine abin da yake ake yin sa dan daukaka addinin Allah in aka ce ku zabura ku fita ma'ana kenan kun ga wannan umarni ne yazo ya zamanto jihadi wanda ya zamanto fardu ain ya hau kan kowa a lokacin idan shugaba ya ce ku fita kuma a cikin wannan umarnin da Allah ya ce idza qila lakum idan aka ce muku nan ba a faɗi mai faɗar ba amma a lokacin da ayat ta sauka wane ne wanda ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yayin umarni to amma makamin dan a gallaza ma waɗanda ba su fita ba ba su ma cancanci a gaya musu annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce idan aka gaya muku wato umarni ya zo muku kun saba umarni yayin da aka ba umarni ya zo muku ba a faɗi wani jihar da take zuwa na umarnin ba saboda sananniya ce to amma a cikin wannan akwai abin da za mu gane na kan cewar ba a fita jihadi sai da shugaba wanda yake mai iko ba kawai ikon zamansa komanda ba yana kuma iko na siyasa ma'ana akwai bai'ar mutane a kansa akwai bai'ar al'umma a kansa yana da wato sai an hada sulta siyasiya da sulta askariya sai an hada karfin mulki da kuma karfin soja dan kawai kana ganin kana da karfin soja kana da kalashnikov ka tara AK-47 kana da yan samari wanda za ka gaya musu siyasi wannan bai baka license ka zamanto shugaban jihadi ba dole sai daula shi yasa wannan yana ɗaya daga cikin mushkilar da ta faru lokacin yakin Afghanistan da aka samu kungiyoyi na mujahidin su ne suke jihadin akai akai da su su hadu su fitar da shugaba guda wanda za su yi masa mubaya'a su zamanto za su yi yaki ne karkashin shugaba guda wanda yake da sulda da iko na mulki abin ya gagara kuma ɗaya daga cikin abin da yasa aka ga irin abubuwan da aka gani na bala'i da ya shafi al'ummar musulmi baki daya sakamakon abin da ya faru na jihadin Afghanistan yanda daga baya suka zo su rinka karkashe kawo kansu daga baya aka zo aka ruguza kasar gabaki daya wanda har yanzu a ruguje take abubuwa dai da kun sani to wannan yana ɗaya daga cikin sharadai da dukkan malamai illa waɗanda ƴan al-shirbi ƴan kadan daga cikin malamai da suka saba wanda ake dangana yanzu ga waɗansu malaman mazhabar Imam Ahmad ibn Hanbal riwaya daga ɗaya daga cikin malaman mazhabar Ibn Aqil al-Qadi da suke cewa ko babu izinin shugaba za a iya yin jihadi amma wannan kun ga barnar sa a bayyana take musamman a wannan zamani a ce dan kawai mutum yana ganin ya da karfin soja zai iya fita yin jihadi ba tare da karfin siyasa ba barnar sa bayyana na take kamar abinda muka gani na barnar al-qaida da barnar da Daesh suka yi ISIS da barnar da su Boko Haram suka yi duk da me suka yi da sunan jihadi bayan kuma sun saba abinda jama'ir malamai da kuma abinda alqur'ani yake nunawa dan idan kowa zai ga kancewar daga ya samu karfin bindiga zai iya umarni a fita jihadi kuma ya zamanto kancewa dole sai an bi shi to ai ba za a ga wani kowa ma shikenan sai kowa ma kawai interview masa sai kawai ce shi ma ya zamanto imam ai masa mubaya'a a dauki bindiga kawai sai fauda shi yasa sai daula sai da imam yasa Shehu Uthman lokacin da ya zamanto sun lokacin da suka rinka fuskantar hari daga bawa jangwarzo yace to dole ku kare kanku yace ma jama'ar sa dole ku kare kanku lokacin nan jama'a ne yace amma ba zai yiwu ku kare kanku ba dole sai da shugaba wanda za ku yi masa bai'a ya zamanto ku kuna karkashin da'ar sa kuna da kasa taku kuna da wato yana da sultani nasa saboda haka yace ku zabi ɗaya daga cikin waɗannan ya ja hannun dan uwansa Umarul Kam abokinsa Umarul Kammu da kuma wane ne ɗayan ne wanda ya ja hannunsa yace ku zabi ɗaya daga cikin waɗannan sai Abdullahi yayi mubadara kawai yayi masa mubaya'a yace kai ne shine dalilin ma da aka yi ma Shehu mubaya'a to da aka yi masa mubaya'a sannan suka fara jihadi to shi yasa ash-shahid duk wannan bayanin dan abinda Allah ta'ala yake idza qila lakum infiru idan aka ce muku ku fita ma'ana sai an gaya muku ba ku ne kawai za ku zaba da kanku kancewa ku fita jihadi ba sai da umarni na shugaba kamar yadda Allah ta'ala sai da waliyul amr sai da majibincin lamari shugaba na siyasa wannan sharadi ne wanda dukkan malamai ilahirin jamaahirin malamai suka ambace shi ithaqaltum ma'anar ithaqaltum wato shine ai kun bayyana cewar wato fitar da wahala kun bayyana nauyin jiki aka ce ilal ardi zuwa ga kasa wato kun fikarkata ya zuwa ga ku zauna a gida ku zauna a cikin gonakinku zama a cikin gonaki saboda ai girbi a ci sabon abinci ai girbi a ci sabon dabino ga waɗanda suke noman dabino sabon dabino a layin da ya soma bayyana abu ne wanda yake wato abin ƙayatarwa ana son sa sosai don haka ne ma aka yi ruksa a yi ribal fadl don a samu cin sabon dabino a yi riba don a samu cin sabon dabino aka ce a yi riba don a ci sabon dabino saboda shi ne abin da ake ce ma bai'ul araya idan mutum yana da tsohon dabino aka zo aka yi girbi to da yake yawanci abinci da shi ake saye da sayarwa ba kowa ne yake da kuɗi sisi da silai ba yawanci abinci kayan abinci da shi mutum zai bayar a bashi wani abu to yana da tsohon dabino wanda ya ajiye tumbara ko tumbara waccan a gida gashi sabon dabino an yi shi ba manomi ba bai yi noma ba yana so ya ci sabon dabino sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruksa yace ka iya ba da sabon tsohon dabinanka ka karɓi sabon dabino sai a yi kardado a ce wannan sabon dabinon zai yi wusiki biyar to kai kuma sai ka je ka auna wasu kibiyar ka baya. To kaga wannan an canza abinci, an canza dabino da dabino ba daidai wa daida ba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mithlan bi mithl, mudu ɗaya da mudu ɗaya. Mudu ɗaya na tsohon dabino zai daidai da mudu ɗaya na sabon dabino? Ba zai yi ba. Tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayanqusu rutab idha jaf, shi sabon dabinon nan idan ya bushe ya kekashe yana raguwa, yawansa yana raguwa? Suka ce na'am. Ya ce fala idan, sai ya hana almuzabana, amma sai ya yi ruksa zuwa ga kada ya wuce hamsatu awsuq, don saboda shi ne zai sa a ci na marmari, sai aka yi ruksa. Kaga akwai riba anan, ribal fadl, amma sai aka yi mata ruksa, aka yi ma musulmi ruksa saboda bukata ta kowa da kowa. Duk mutane suna so su ci sabon dabino, ba kowa ne kuma zai samu wannan damar ba. Sai aka yi ruksa daga ayi ribal fadl, domin me? Domin a samu biyan bukata. To abinda zai sa mutane su karkata zuwa ga gonannakinsu da lokacin ake girbi su ci sabon dabino, kuma suna so su karkata zuwa ga zaman gida saboda lokacin nan inuwa ta yi daɗin zama don saboda tsananin zafi, to shine sai ku nuna kan cewa ai fitar da nauyi, ai akwai wahala, ai kaza, wato kamar tashi din ma kawai ba ma kai tafiyar ba, kawai ka miƙe ma abu ne wanda yake mai nauyi. Ku duba wannan uslubi na Alkur'ani, ithaqaltum ila ar-ardh, ku nuna cewa jikin ku yayi nauyi ba za ku iya ba. To wannan shine isa matuƙa wajen nuna rashin yadda a fita. Bayan fitan nan idan umarni ya zo na a fita jihadi, idan umarni ya zo na a fita jihadi daga shugaba, in yayi umarni kan cewa kowa ya fita, to ya zamanto jihad fardu ayn ne. Asali shi jihadi fardu kifaya ne. Idan waɗansu suka ɗauke ma al'umma, to ya fada akan saura. To amma yana zamantowa farilla ta aini idan shugaba ya ayyana yace wani ka zo a fita, ko kuma ya zamanto cewar makiya sun zo sun farma gari ga baki daya, wanda kowa sai ya kare kansa, to shi ma amma sai da umarni. In aka yi umarni, to kowa yanzu fa ya dauki makami domin ya kare kansa. To a lokacin nan jihadi ya zamanto fardu ayn, ya zamanto fardu ayn. To idan jihadi ya zamanto fardu ayn, bai halatta a saba umarnin shugaba a fita ba. Kamar wannan fitar Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yakin Tabuk farilla ne akan dukkan musulmi, illa wanda akai masa uzuri. Daga cikin wanda akai musu uzuri sune akwai albakka'un, masu kuka, wanda wala alal ladina idha ma atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Tuna kace musu albakka'un, su bakwai ne da suka zo cewar a basu suma abinda za su hau domin su fita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba inda abinda zan dauke ku akai, suka juya suna kuka. To akai musu izini, su wannan an musu izini. Haka zalika wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale, haka mata da yara an yi musu izini su zauna. Haka wanda aka kyale su kula da mata da yara, kamar sayyidina Ali, domin sayyidina Ali radiyallahu anhu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya barshi ya kula da iyalansa da yara da mata. Amma wanda ya zamanto shi ne zai kula da Madina a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi, Muhammad ibn Maslama ne. Shi kuma sayyidina Ali ya zamanto mai kula da yara, shine har munafukai suka rinka masa ba'a, suna cewa ga kanan kai mai cewa kana jarinta amma an bakka a cikin nauyayen mutane, kai ma wato an ga kan cewa kai ma nauyi ne kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, suna aibata shi. Shine da yaje ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa wannan maganar mai daɗi, dan ya dadada masa ba za ka so ba ka zamanto matsayin ka dangane da ni kamar Haruna ne daga Musa, sai dai babu annabi bayana, sai dai babu, ba wai cewar ya zama annabi bane kamar yadda Annabi Haruna yake annabi yake kuma halifa ga Annabi Musa, sai ya ga masa haka dan ya dadada masa rai. To amma dukkan sauran waɗanda umban da waɗannan da ake musu uzuri, to kowa ya zamanto wajibi a kansa. To sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa abun ban mamakin na da ya zo domin ya fassara malakum inna, menene abu, wato me ya same ku abun mamaki in an ci yayin da aka ce muku ku fita jihadi sai ku nauyi sai ku nauyin jiki ku karkata zuwa ga zaman gida da zaman gonaki sai ya ce to kuna kun yadda da rayuwa kuna san rayuwar duniya ne fiye da ranar a maimakon lahira wato kuna fifita rayuwar duniyar nan an ce mata ad-dunya saboda ad-dana'a sabanin al-ulya madaukakiya ita makaskanciya asali ma sunanta a larabci makaskanciya to wannan kaskantaccar ita kuke so a maimakon lahira bayan kuma gashi nan an gaggaya muku walal akhiratu khairun wa abqa lahira tafi tafi kuma dawwama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yanda yazo a cikin hadithun sahih muslim yake cewa mad dunya fil akhira illa kama yaghmisu ahadukum isba'ahu fil yam thumma yakhruj fayanzur kam kharaj ya'ni wa ashara bi yadihi as-sababa wato dunya dangane da lahira kaman mutun ne ya tsoma hannunsa a cikin teku ku duba ba a cikin kogi ba a cikin teku sannan ya ciro shi sai ya ga wani abu ne ya fito na ruwa dan yatsa guda daya ruwan da ya makale to shine duniya ruwan teku shine lahira ruwan da ya makale a hannunka yayin da ka natsa shi shine duniya ruwan teku shine lahira to kai ka duba ma shekarun mana ka duba ma shekarun mana karkari fa 60 70 na'am yawan al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin 60 da 70 duk ake tafiya wanda suka tsallake zuwa suka tsallake 70 to sun samu kamar yanda ake cewa injury time bayan an gama ball dan wannan abin da referee zai kara to shine fa a cikin injury time kake to ka duba fa ka gani hisabi kawai da za a yi hisabi kawai da za a yi shekara 500 a rana daya ana hisabi to sannan kuma a je kuma a fara rayuwar lahira ko a cikin wuta ko a cikin aljanna to ina kamantawa shi yasa wato annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba mawaki bane mai waka shine mai kamba ma abu domin ya sa wanda yake fada musu su yadda shi ko gaskiyarsa ita ce dalilin yaddarsa dalilin a yadda da shi saboda haka bai san ya ce zai exaggeration ba ya kamba ma abu saboda haka misalin da ya fada gaskiya ne to shi yasa sai Allah ya ce fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil jin dadin duniya a janibin lahira bai zamanto ba sai kadan bai zamanto ba illa kadan domin ka duba ma ka gani ɗaya daga cikin rashin daidaituwar duniya da lahira na farko ba abu nata wanda yake madawwami in takamakka jin in takamakka lafiya dan lokaci kaɗan za ka faɗi ba lafiya in takamakka wadata da yawan arziki nawa ne za ka ga da yawan arzikin arzikin ya gushe in takamakka izza da mulki nan da nan sai ka ga ya tafi musamman ma mu yanzu a nan da ake karɓa-karɓa da ake karɓa-karɓa shekarar ta takwas ɗin nan tana zuwa shikenan duk hankali ya tashi duk wannan jiniyar da wane ne da wannan izzar da kullun in ka fito sai ka ga jama'a kawai jiranka ake sai ka rinka kallo wannan ka kallo wannan duk tafiya zai yi to kana ganin wannan hali na duniya amma kuma ya zamanto ta tsokane maka ido ga barin lahira wannan abun mamaki ne to kuma babu abin da yake kawo daga cikin manya abubuwan da yake kawo izzar duniya shine jihadi a tafarkin Allah to wannan kun ga kwabi ne Allah ya yi ya kwabi musulmi ne ya kwabi muminai ne waɗanda suka yi nauyin jiki wajen fita jihadi ba su fita ba daga cikinsu da wa'annan guda uku manyan sahabbai Ka'ab ibn Malik da Murarata ibn Rabi' da Hilal ibn Umayya wanda su ba su da wani uzuri kawai ba su fita ba ne ba su da wani uzuri ba su da wani dalili to su ne ake nufi da wannan amma munafukai su in ma sun zo sun kawo hanzarinsu kawai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da su amma waɗanda yake su ne hakikatan aka kwabe su to su ne muminai masu gaskiyar imani musamman waɗannan guda uku duk sun je yakin Badar shi yasa aka kwabe su to bayan kwabi sai kuma narko ya biyo baya me narko ban tsoro da kuma a kasheji cewa wani abu mummuna zai zo ya same ku yace illa tansu illa tanfiru idan ba ku fita jihadi ba yu'adhibukum azaban alima zai muku azaba mai radadi wannan anan duniya ne saboda qarinar cewa wa yastabdil qauman ghayrakum zai musanya wadansu mutane da ku kunga wannan ai a duniya ne dan haka azaba mai radadi din anan duniya ne wato in ba ku fita jihadi ba Allah zai azabtar da ku azaba mai radadi shine Allah zai sallada kafirai akan ku Allah zai sallada kafirai akan ku ya zamanto su kun samu kaskanci da wulakanci da tsananin rayuwa irin yanda ake ma wanda ake galaba a kansa saboda idan ba ku fita jihadi ba kun kare kanku to kafirai ba za su kyale ku ba su za su rinka zuwa sai sun yake ku sun raba ku da ko dai ku bi su ku rabu da addinin ku ko kuma su gallaza muku su yi nasara a kanku su turmuza hancin ku waɗansu kuma an ruwaito cewa akwai daga cikin kabilun larabawa da gabaki ɗayansu kabilun da suke kewaye da madina suka ki fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shekarar sai suka gamu da fari mai tsanani to waɗansu malaman sira sun kawo wannan a matsayin kamar tafsiri na wannan aya cewa azaba mai radadi din shine kamar wato Allah ya jarabce ku da fari in ba ku yi jihadi ba abin da ya zo a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine idan mutane suka bar jihadi Allah zai sallada musu kaskanci kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abi Huraira idza tabaya'tum bil ina wa akhadtum bi adnabil baqar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum idan kuka rike jelan shanu wato kuka mai da hankali akan noma kuka rinka cinikin ina ciniki wanda yake na riba amma ake boye ribar ba ta bayyana kuka bar jihadi a tafarkin Allah to Allah madaukakin sarki zai sallada muku kaskanci ba zai cire wannan kaskancin ba har sai kun dawo zuwa ga addinin ku har sai kun dawo zuwa ga addinin ku wato kun dawo kun rike jihadi to wannan hadisin shi ma ishara ne ga abin da ke cikin wannan aya kuma wannan hikima ce ta Allah kan cewa tunda musulmi matsawar suna riko da addini idan ba da wani alƙawari na zaman lafiya tsakanin su da kafirai wanda ya daure su ba to abin da ke tsakanin su da kafirai ba za su kyale su kan addinin su ba za su yake su akan addinin su ba za su rabu da wannan kaskancin ba sai sun dawo zuwa ga jihadi yanzu ka duba ka gani inda ake ma musulmin Burma a Myanmar saboda ba wanda zai yi magana cikin musulmin dan taimakon addini dan kare haƙƙinsu abinda daular Burma ta ga dama shi take yi musu in banda Mahathir da ya yi magana sai Erdogan shi ma ya yi magana a kansu kowa ya yi shiru aka kyale su ku ci kansu dubi abinda China take ma musulmin a Xinjiang Uyghurs an tattara su gabaki ɗaya an sanya su a cikin wani katon prisoner concentration camp irin inda Hitler ya rinka sanya Yahudawa wai sai an raba su da tarbiyar addini an mayar da su sun zamanto 'yan China na sosai ba za su yi sallah ba za su yi wani abu na addini ba a ce wai za a koya musu abin da zai wayar da su ba wani abu bane dai a raba su da addinin musulunci abin mamaki kasashen kafirai ne suka rinka magana a kansu kasashen kafirai suka rinka magana a kansu gaskiya za a faɗa America ta yi magana a kan abin da ake musu amma kasashen musulmi in banda kamar su Turkiya ɗin da suka yi magana yawanci duk an yi shiru to kafirai ba za su bar musulmi haka ba to idan ba ku tashi kun kare kanku ba da jihadi kun zamanto kuna cikin shiri yanda kafirai za su san cewa ba za su iya taɓa ku ba to kuma wannan ta hanyar ƙarfi ne ba kawai musamman yanzu yanda duniyar ta canza ba kawai ta hanyar ƙarfin jihadi ba ta hanyar ƙarfin diplomasiya ƙarfin alƙawari tare da masu ƙarfi ɗin yanzu kuna gani yanda a ƴan waɗansu ɓangarori na ƙasar nan suke yi. Ba a yi musu komai ba, ko rabin abin da aka yi ma musulmi a arewacin Najeriya ba a yi musu ba. Ka duba irin adadin mutanen da ake kashewa, adadin sana'o'i da suka rushe, shanun da aka kwashe wa mutane. Yanzu ko jiya muna so mu sai nono a Kaduna, sai yar Fulani ta ce ku yi haƙuri, wannan nonon siyowa muke yanzu ba mu da shanu, duk an kwashe mana ɓarayi, duk sun kwashe mana. Wanda duk wata da watanni in dai na je Kaduna wajensu nake sayan nono, suka ce ba irin wanda kake so ba ne. To irin wannan duk an yi, amma kamar duniya ta yi kunnen uwan shegu da mu ba a sani ba. Amma gashi sai ka ga an je an ce wai kiristoci ana azabtar da su a Najeriya. Har shugaban ƙasar Amerika da shugaba Buhari ya je ya ce masa, shugaba ana kashe kirista a ƙasar ku, ba za mu yarda da wannan ba. Nawa ne aka kashe? Amma sai ka ga su saboda ne, suna da ƙoƙarin tattara bayanai, suna ƙoƙarin tattara kuma su yi hayaniya. Sun je har Parliament na Ingila suka ce ga abin da ake musu a ƙasar nan. Sun je jam'iyyar Democrat suka ce ga abin da ake musu, ana azabtar da su, kuma gwamnati ta ba da goyon baya. Yanzu ga shi wannan ƙone-ƙonen da aka yi, duk za a dubiya su, amma mutane nawa ne suka rasa arzikinsu a arewacin Najeriya? Shi ne aka samu wani ɗan uwa, wani naga ana ta yawo da sunan sa, yana cewa shi a shirye yake, ya ba da aggression sa, wani professor cewa duk wani wanda ya san ya taɓu, an taɓa shi a cikin wani zanga-zanga ko kuma a cikin fashi da farmaki da 'yan bindiga daɗi suke kawowa, a tattara bayanan domin a ƙaddamar ya zuwa gwamnatin tarayya, su ma sai an biya su diya. To mu ba ma yi. To duk ba rashin ƙarfin ne da rashin wayewanmu, tunda yanzu ƙarfin wannan zamanin ba wai kawai ƙarfi ne na hauka na kan cewa wai kai kana da AK-47 ba. Akwai ƙarfi na wanda yake ta fuskar ilimi, ta fuskar demokrasiya, ta fuskar diplomasiya, ta fuskar sanin doka, lauyoyi, tattara a kai abu zuwa ga sauran ƙasashe na duniya, a kafa hujja da ka'idodi wanda Najeriya ta sa hannu, duk duniya ta sa hannu akan ƴancin ɗan adam. Amma ana nuna musulmi mu ne muka fi kowa keta alfarmar ƴancin ɗan adam, bayan mu ake keta mutuncinmu. Yanzu jibi irin abubuwan da aka lokaci, dai babu lokaci, abubuwan da yawa. To dole ne idan ba mu tashi mun yi irin wannan ba, to haka za mu rinka samun ƙasƙanci, abinda zai tabbatar da izza da ƙarfi da kariya ga musulmi ta dukkan fuska. Tunda jihadi ba kawai da makami ake ba, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ku yaƙi mushrikai da harsunanku da dukiyoyinku da kuma dukiyoyinku kuma da kawukanku. Ya ce ya ambaci har da harsuna, har da harshe, inda za a yi kwarmato a yi magana, a yi magana, inda kuma za a bi ka'idodi a tara signatories da sauransu, duk a yi. To sannan Allah maɗaukakin sarki daga cikin narkon da ya yi, ya ce zai musanya waɗansu mutane ba ku ba. In ku ba ku taimaki addini ba, to addinin Allah ya riga ya rubuta masa cewa addini ne mansuri, Allah ya ba shi nasara. Sai dai dawa Allah zai ba mu addinin nasara bi ayyana ga waɗansu ba. Idan ku kunki, tunda addini ne wanda yake Allah sai ya ba shi nasara, to sai ku ya kau da ku, sai ya kawo waɗansu wanda su za su taimaki addinin Allah ya ba mu addinin nasara ta hannunsu. To da haka da wani ya taɓa tsammanin shi la sharika lahu akan taimakon addini, kan la budda min, sai da shi. Idan ka ki, Allah zai kawar da kai ya kawo wani. Idan kana taƙamar ilimi, ka ki tsayawa ka bayyana shi, ka yaɗa shi. Duk yawan iliminka, sai Allah ya kau da kai, sai Allah ya kawo wani wanda bai kai ka ilimin ba ya yaɗa, kuma Allah maɗaukakin sarki ya bashi izzar zamantowa waɗanda suka yaɗa ilimin addini. Idan dukiya ce, Allah ya baka, ka ki taimakon addini da ita, sai Allah kana gani ƙiri-ƙiri wanda bai kai ka a dukiyar ba, sai ka ga ya zo, Allah ya sallaɗa shi, ya bashi iko akan taimakon addinin. Shi ne kuma wanda Allah maɗaukakin sarki zai ɗaukaka sunansa a cikin harsunan bayin Allah na taimakon addini. Haka idan wani ƙoƙari ne wanda za ka yi da ƙarfinka da gwanintarka da iyawarka, ka kafa wata jam'iyya ko ka yi wani ƙoƙari na taimakon addini, ka ƙi ka yi, sai kana nan, sai ka ga Allah ya kawo waɗansu sun zo sun yi, kuma Allah ya taimaki addininsa da su. saboda shi addinin Allah addini ne wanda yake Allah ya rubuta masa nasara kataballahu al-aghlibanna ana wa rusuli Allah ya rubuta cewa zan yi rinjaye da ni da manzannina to saboda haka waɗanda za su taimaki manzanni su ne ake nema idan ku kun ki sai Allah ya musanya ku sai ya kawo waɗansu Allah kuma ya ce wala tadurruhu shay'a ba za ku cuce shi da komai ba ba za ku cuce shi da komai ba saboda shi ne iko ne bisa komai ba abin da zai gagare shi sannan kuma kanku kawai za ku cuta in kuka bar jihadi dan shi ne za ku ga akibar a kanku shi ku Allah ne iko ne bisa komai daga cikin ikonsa shi ne ya kyale ku da abin da kuka zaba bai taimake ku din ba har ku ga akibar abin da za ku aikata Allah ya kiyaye mu na'am
inna tanfuru faqad nasarahu Allah iz aqajahu alladhina kafaru fa'aliyatun nayn iz huma fil ghar iz aqajahu alladhina kafaru fa'aliyatun nayn iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibi لا تعزل إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وعيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون
الله تعالى يقول إلا تنصروه إذا لم تتمكن شبا فقد نصره الله تو الله حقيقة يار غاية مكيش إذ أخرجه الذين كفروا yayin da waɗanda suka kafirta suka fitar da shi daga maka thaniyatnayn na biyun mutane biyu wato ɗayan mutum biyu idhuma fil ghar yayin da su biyun suke cikin kogo idh yaqulu li sahibihi yayin da yake ce ma sahibinsa abokinsa shine abubakar la tahzan kada kai bakin ciki innallaha ma'ana lalle allah yana tare da mu fa anzalallahu sakinatahu sai allah ya saukar da nutsuwarsa alaihi a kansa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ayyadahu bi junudin lam tarauha kuma ya taimake shi da runduna da rundunoni wanda ba ku gansu ba waja'ala kalimatal ladina kafaru sufla ya sanya kalmar kafirai wato shi inda ce kalmar shirka da irin yanda suke cewa muna da hubal ba ku da hubal ya sanya ta ita ce mafi kaskanci wal kalimatullahi hiya al-ulya ita ko kalmar Allah ita ce mafi daukaka wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne babu abin da yake rinjaye a kansa hakim kuma gwani ne a cikin abin da ya tsara da kuma abin da ya shar'anta infiru khifafan wa thiqala ku zabura ku fita jihadi khifafan kuna marasa nauyi wa thiqalan kuna masu nauyi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku yi jihadi da dukiyoyinku da kawukanku domin taimakon addinin Allah ذلكم خير لكم wannan shine yafi alkhairi a gare ku in kuntum ta'lamun in kun kasance kuna sani wato yayin da suka yayin da Allah ya ce illa tanfiru yu'adhibukum adaban alima da kuma da yace wala tadurruhu shay'a ba za ku cuce shi da komai ba yayin da wato sai Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan yace in kuna mamakin yadda Allah zai taimake shi ba tare da mataimaka a cikin ku ba to ku duba wannan halin waye tare da shi a lokacin in ban da sayyidina abubakar wannan ya nuna kan cewar duk kwabi din nan da aka yi babu abubakar a ciki waɗanda aka kwaba waɗanda aka kwaba a wannan surar duk da yake duk sauran mu'minai waɗanda suka fita tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam kwabar da aka yi bata safe su ba tunda su sun fita amma wannan musamman an kebance sayyidina Abubakar yayin da ake kwaban su akan cewa in ba su taimaki Annabi sallallahu alaihi wasallam ba Allah zai musanya waɗansu maimakon su to amma kaga shi sayyidina Abubakar shine wanda yake Allah ya taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da shi yana tare da shi Allah madaukakin sarki ya bayyana wannan mauki'i cewa in ba ku taimake shi din ba to ai ku sani cewa Allah ya riga fa ya taimake shi Allah ya riga ya taimake shi id akhrajahu alladhina kafaru yayin da kafirai suka fitar da shi daga makka an ce sun fitar da shi tare da cewa ba cewa suke dole ya fita ba a'a su suka matsa masa har sai da ya zamanto ya bar makka suka hana masa yancin addini da mabiyansa saboda haka tamkar su ne su suka yi sababin fitarsa shi yasa aka ce su suka fitar da shi dan kuma a tabbatar da munin abin da suka yi wanda yake halattacce a gari a fitar da shi ne yana daga cikin wato mugun yana daga cikin azaba kuma yana daga cikin abin da ake ambatonsa ko a yanzu a cikin ka'idar diplomasiyyar duniya yana daga cikin abin da ake ambatonsa a matsayin wato azabar ƙare dangi yana daga cikin wato mass me ake ce musu abin nan ba mass execution ba yana daga cikin abin da ake cewa dai wanda azabtar da mutane masu yawan gaske a fitar da mutane daga gidajensu to yayin da mutanen Makka suka fitar da shi yana ɗayan su biyu ne kadai saboda haka ina mataimakan in ba Allah ba a cikin wannan halin Allah ne ya taimake shi shine da ya fita ya je idhuma fil ghar yayin da suke cikin kogon shine na dutsen Thawr yana nan akwai asibitin Makka wanda ake ce masa Mustashfan Nur a hanyar Mustashfan Nur din ake wucewa ta wannan dutsen Jabal Thawr kaga a hanyar Yaman yake ba ma a hanyar Madina yake ba sai ya barda sawu ya je suka shiga cikin wannan kogon suka yi kwana uku a ciki ba abinda suke sha sai madara kawai da ake kawo musu Amir ibn Fuhaira shi yake kawo musu madara da kuma Asma'u zatun nifaqain jama take kulle abinci ta kawo musu da daddare shi ne ma daga nan ne ake ce masa zatun nifaqain zanin ta guda ɗaya da za ta daura mace ta rufe al'aurata ɗaya zanin kuma ta kunshi abinci ta kawo ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa Amir ibn Fuhaira baran sayyidina Abubakar ne saboda haka duk hidimar da ake sayyidina Abubakar ne radiyallahu anhu yayin Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hidima shi yasa aka ambace shi idh yaqulu li sahibi yayin da yake cema sahibinsa kun ga wannan nassi ne akan cewar sahibin Annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa Imam Malik yace wanda duk yayi inkarin wani daga cikin sahabbai cewa ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a ladabtar da shi amma wanda yace sayyidina Abubakar ba sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam bane za a yi masa hukuncin ridda saboda ya karyata alqur'ani sai a yi masa hukuncin ridda alqali yace a fille masa wuya alqali yace a kashe shi la tahzan yace masa kada kai bakin ciki la tahzan kada kai bakin ciki to anan wai ɗan shi'a sai suka ce wannan ya nuna raunin Abubakar gashi har Allah ya ce masa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa la tahzan kada kai bakin ciki wannan ya nuna rauninsa ya ji tsoro a wurin da bai cancanta ya ji tsoro ba shine Ibn al-Arabi da ya musu raddi yace to ai Abubakar bai kai annabi Lutu ba ko ai bai kai annabi Musa ba ko to duk Allah bai ce musu kada ka ji tsoro ba yace ma annabi Musa qulna la takhaf innaka antal a'la annabi Lutu kuma me suka ce wa qalu la takhaf wala tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin suka ce masa la takhaf wa la tahzan abinda aka ce masa sayyidina Abubakar ji aka ga ma annabin Allah Lut saboda haka idan da akwai aibi ai ba za a dangana wannan zuwa ga annabin Allah ba amma saboda mutanen saboda gaggawar su wajen bayyana aibin sayyidina Abubakar sai su makance sai suka je suka fada rani yanzu daga an kawo musu wannan sai su kai haka ne fa sai ga sun zame to an gaya masa saboda ai wannan dabi'a ce ta rai kuma saboda wato saukar da sakinar Allah da ya saukar da sakinar sa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam as-sakina shine nutsuwa ya nutsu ya zamanto babu wani tsoro tare da shi shi yasa nutsuwar sa saboda saukar sakinar ita ta ba mu sayyidina Abubakar aminci amma akwai tsoro na dabi'a tunda haka yace yace ya rasulullah da ɗayan su zai sunkuya da zai sunkuya ya duba ta karkashin kafar sa da ya la absarana zai ga mu sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma dhannuka bi ithnain illahu thalithuhuma to in kuka kula shi tsoron sayyidina Abubakar ga abin da zai samu annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan aka ganshi in suka zo suka ga annabi sallallahu alaihi wasallam me zai faru wani ma wanda bai kai sayyidina Abubakar ba da aka ce masa me zaka ce yanzu da a ce kai ne a halin da kake a nan a ce annabi Muhammad ne a nan kai kuma kana gida kana zaune cikin iyalanka yace wallahi a yanda nake bana so a ce ko kaya ta soke shi to ballantana kuma sayyidina Abubakar radiyallahu anhu yace masa inna Allah ma'ana Allah na tare da mu to wannan kun ga tabbatar da wannan ma'iya ce ke bantarta wato tare da taimakon sa da nasarar sa Allah yana tare da mu to kun ga wannan ya tabbatar da ma'iyar Allah ta yadda da yace ma'ana yana tare da mu bai ce yana tare da ni ba kar ka ji tsoro a kaina yace har kai ma Allah yana tare da mu baki daya kun ga wannan tabbatar da wilaya ce mai girma ga sayyidina Abubakar cewa Allah yana tare da shi kamar yanda Allah yake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dai ya hada su tare to Allah fa anzalallahu sakinatahu wannan fa anzalallahu sakinatahu taqdirinta shine faqad nasarahullahu إذ أخرجه الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار فأنزل الله سكينته سي الله يسوكر ده سكينسا سي يتي ما صاحبن لا تحزن سبوده سوكر سكينر سي يتي لا تحزن سبوده سوكر سكينر إن الله معنا يا غيا موسى سبوده سوكر سكينر سي الله مدوكاكين سركي يا باتا كلمه كافري شيني ميچيچه كلمه كافرشي ابوند سكي تنقاهو دشي كانجا زاسو تشي نصرى kan cewar shirkar da suke diddai wani abu wanda yake na kalmomin su wato ita kalima ana amfani da ita domin ta bada ma'anar wato wani matsayi wanda wani ya taka kamar yanda Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu Zuhruf dangane da annabi Ibrahim yayin da ya barranta innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin yace waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi ya sanya wannan makami wannan hali na barranta daga mushrikai da barranta daga wato gumakan mushrikai ya sanya ta kalma ce mai wanzuwa a cikin zurriyarsa to wannan kalmar ta kafirai ita ce kalmar shirka da kalmar nuna adawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kokarin wato kunyata annabi sallallahu alaihi wasallam da kama shi da sauransu to Allah ya sanya ta makaskanciya wato ba samu cimma burin abin da suke so ba kaga wannan Allah ne yayi kuma Allah wa kalimatullahi nan bai ce wa ja'ala kalimatullahi hiyal ulya ba sai yace wa kalimatullahi hiyal ulya wannan wato hukunci ne na kaddara wato ya faɗi wannan da yace kalmar Allah ita ce kadai wadda take madaukakiya wannan magana ce ta kaddara Allah ya riga ya hukunta wannan kalmar Allah a kowane hali tace madaukakiya to sannan Allah madaukakin sarki yace wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne gwani ne kun ga dai wannan buwayar sa ta bayyana shi kadai ya bada nasara ga manzon sa ya kare shi irin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya tsara tare da kun ga kafirai sun san cewa Madina zai tafi saboda sun san Madina ake tafiya duk da ya bada hanya amma ba su tsaya sun isa matuka wajen neman sa a hanyar Madina ba rundunonin Allah suka dauke ganin su da dauke tunanin su nan da nan suka hakura suka ce sun hakura ma da neman suka dena da irin abin da ya faru da Suraka yayin da ya ganshi ya zabura zai je wajen sa dokin sa kafarsa ta rinka nutsewa a cikin yashi Suraka ya gane kan cewa wannan ba abu ne wanda yake na al'ada ba sannan yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa bisharar sanya wato awarwaran Kisra da abubuwa da dama na karamo na mu'jizoji da suka faru gare shi saukarsa a wajen a khaimar ummu ma'bad da yanda ta ga abun mamaki da yanda wato da yanda aljanu suka zo suna yin waka a cikin titunan Makka aka ji lokacin suka san cewa ya riga ya tsira tunda har ya je khaimar ummu ma'bad suka san ba za su riske shi ba to duk waɗannan shine irin kun ga yanda wato jinsin taimakon Allah yake ga addinin sa da kuma ga manzansa sallallahu alaihi wasallam saboda haka in ma za ku taimake shi yasa sai Allah ya biyar da cewa to ku fita jihadi infiru khifafan wa thiqala nan zamu tashi insha Allah zamu sake mai ta aya subhanakallahu wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk bismillah alhamdulillah wa salatu wassalamu ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala akwai tambaya cewa dangane da sharɗanta cewa sai da shugaba ake jihadi kamar waɗansu daga cikin malamai da suka faɗi da suka ambaci wannan wato abu ne wanda yake baka kusan duk littafan fiqhu cikin babin jihadi suna maganar wannan babu jihadi sai da shugaba kuma a cikin aqidat tahawiyya imam tahawi yana cewa wa nara jihada khalfa kulli imamin barran kana aw fajira muna daga cikin aqidar ahlus sunna shine yin jihadi a bayan shugaba ko yana da nagarta ko ba shi da nagarta wannan wajibi ne kuma shi yasa Sheikh Usman da ya littafin sa yace bayanu wujubul hijrati ala al-ibad wa nasbil imam wal jihadi fi sabilillah bayanu wajibcin hijra akan bayi da sanya da nada shugaba nada sarki da kuma jihadi a tafarkin Allah da wannan tartibin haka ake yi kaga sai da ya kaddamar da nasbil imam kuma Ibn al-Arabi yana daga cikin malaman da suke nasi akan wannan akan cewa babu jihadi sai da shugaba kuma shi ma dai ra'ayin jamaahirin malamai shine ra'ayin jamaahirin malamai haka a cikin as-siyasa shar'iyya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin as-siyasa shar'iyya ya ambata kan wajibcin jihadi tare da shugaba shi yasa din nema ai su kansu ɗan waɗanda suke ganin kan cewa za su yi jihadi ko babu sharadin liman suke daukan al-aqwalu shadha maganganu na waɗansu malamai da suka rase kamar na shi Ibn Aqil al-Hanbali da wani kuma daga cikin fuqaha na shi ma dai na matabar Hanabila na manta sunansa suke kafa hujja da magana su to su ma kuma suna magana ne akan cewar yayin da ya zamanto makiya sun farma musulmi baki daya idan aka farma musulmi baki daya to a nan wajen kowa zai kare kai da yin jihadi a tafarkin Allah suka ce ko babu shugaba to amma shi ma kansa wannan maganar tasu suna suranta hali ne wanda yake zai iya kaiwa ya zuwa ga fauda domin ko a cikin irin wannan halin ne makiya ya zamanto sun farma kamar yanda ya faru a Afghanistan idan babu shugaba fauda za a samu kamar yanda aka samu din a cikin halin mujahidi na Afghanistan wanda suke son karin wannan bayanin domin kamar dalibai akwai littafin shi a cikin shi bayanin jubil hijrati ala al-ibad na shehu da kuma fiqhul jihad na Sheikh Yusuf al-Qardawi bal haka ma a cikin al-qawanin na Ibn Juzay a cikin qawanin na Ibn Juzay a babin jihadi ya yi nassi akan wannan kan cewar babu jihadi sai da shugaba sannan wannan yace mutum ne yake yi wa mahaifarsa sadaqatul jariya to shin shi ma yana cikin ladan ko sai yayi nasa daban Allah ya ƙara malam imani amin kuma mene yafi dacewa yayi masa na sadaqatul jariya wato sadaka ko jariya ko ba jariya ba idan mutum yayi ma mahaifinsa ko mahaifansa ko mahaifiyarsa yana da ladan birru yana da ladan ihsani kyautata ma iyaye wabil walidaini ihsana yayi ihsani ga iyaye shi kansa wannan aikin ibada ne da Allah madaukakin sarki zai bashi lada la'alla ladan ma da Allah madaukakin sarki zai bashi sai ya fi ladan sadakar ma da yayi ita ko sadakar ai yayi ta ne ya danganta ta zuwa ga su iyayen kan cewar abinda yake zuwa mata na lada nasu ne amma shi abin da yayi na birru shine nasa a wajen Allah wanda yake kuma Allah madaukakin sarki shine kada ya san bin kidarin abin da zai masa sakayya da shi saboda kamanta umarnin Allah saboda haka watakila yana so ne ya ga tunda an ce sadaqatul jariya kullun aka sha iyaye suna samun lada to shi ma zai dan samu wani abu a cikin wannan to ai in ka tuna cewar koyaushe suka samu lada kai ma kai musu kai ne sanadiyar samun wannan lada yana daga cikin ihsanin da kai musu saboda ka ka samu kar ka zamanto marowayi marowaci baka bayarwa sai in ka san cewa kana da zamani zaka samu sannan kuma menene yafi dacewa ai musu sadaqa jariya da shi to akwai hadisai da suke nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalus sadaqa sharbatu ma sadaka da tafi kowace falala shi ita ce shayar da ruwa to muka dauki zahirin wannan hadisin sai muga kan cewar abinda zai zama samun ma da mutane ruwan sha wato kamar haka rijiya ko kuma samar da wato in kana da famfo ko kana da rijiya ka fitar da famfo mutane su zo su rinka diba ko kuma ma ka fiyin wannan kamar yanda zaka ga mutane suna yi a kasar Saudiya sai ka ga su yi fridge a cikin gida a sa compressor din irin fridge din da ake sa masa tank a fito da famfo waje da ruwan sanyi mutum sai ya zo mutane da ba su da fridge a gida sai su zo da kwalba ko da irin katuwar randan irin katuwar irin galan din nan na dispenser irin galan din dispenser ko jarka sai su zo su kwasa su ɗebi ruwa ga ruwan sha ga musamman lokacin zafi a san ruwan sha lokacin zafi yana da matsayi na daban kun tuna hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam da suka je suka sha aka kawo musu ruwan sanyi daga wata rijiya ce da Abubakar da Umar bayan sun sha ya karanta musu wannan latus alunna yawma idin anin na'im za a tambaye ku akan ni'ima saboda ruwan sanyi lokacin da ake cikin tsananin zafi wato ba karaman ni'ima bace to duk wannan yana daga cikin sadaqa jariya to amma wannan wato yana daya daga cikin majali da ya kamata wato a rinka duba a fannin hikima tunda ita hikima tsuntuwar mumini ce ko ina ya same ta sai ya dauke ta a menene hikima nake nufi anan ina nufin akwai ilimi wanda yake a binciken harkar tattalin arziki da abin da yake mai dorewa a tattalin arzikin sa abin da yake mai dorewa saboda haka wani lokaci wajen shi kansa zaɓin wace sadaka zaka yi ka nemi shawarar economist musamman wanda ya yi development economics wanda ya san abin da ake ce masa sustainable development abin da yake za a yi shi mai dorewa musamman a zamanin da muke ciki akwai abubuwa waɗanda suke za a yi su masu dorewa har sai su fi irin wannan din har sai su fi kamar rijiya da za a yi da makamantan wannan abin da yake zai fi wanzuwa to ai shi ne alherin sa zai fi abin da zai fi wanzuwa tunda wannan hakika abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wale aral ra'su wal ain fiyayyar sadaka shine shayar da ruwa musamman auri wanda yake mai tsanani kamar cikin hamada irin yadda yake a Hijaz da sauransu to yayin da ya zamanto kan cewar akwai wata bukata tunda ita shari'ar musulunci abubuwanta suna tafiya tare da zamani da wuri a wurin da yake akwai wani abu wanda aka fi bukatar sa bisa wannan kuma ake da hanyar samar da shi wanda yake zai bayar da wanzuwa a gare shi fiye da hanyar da aka sani a yanzu na haka rijiya ko makamancin wannan to a nan wajen sai ya zamanto ya fi falala a yi shi to da haka babu laifi ka nemi shawarar wani wanda yake ya san harkar tattalin arziki wanda zai iya zama a shawarar da shi shi yasa wato a kokarin da musulmi sukan yi yanzu na yanda za a aiwatar da dukiyar zakka da dukiyar wakafi suke cewa a shigar da masana tattalin arziki masana economics domin abinda suka karanta kenan kuma karatun nasu shine yake sanya suka ringa ba mu gwamnatoci shawara kan abinda gwamnatoci za su yi wanda zai zamanto mai taimaka ma al'umma gabaki daya kuma wanda yake mai dorewa ko mai daukan lokaci mai tsawo to babu ba laifi mutum ya amfani da hikima sai ka samu wani wanda ya sani shi malami bai zamanto dole ya zamanto ya san komai ba malami shine wanda yake zai san cewa wannan ba fagensa bane a je a samu wanda yake ya san shi malami ba zai zamanto likita ba duk da yake za a iya samu za a iya samu ilimin shari'a a cikin likitanci ba zai zaman to injiniya ba ba zai zaman to malamin tattalin arziki malamin tarbiya malamin psychology duk da yake wayannan abubuwan za a same su a cikin musulunci amma komai akwai gunaye a ciki kuma babu laifi ka tuntubi gunaye kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana tuntubar masana yana tuntubar gunaye yana tuntubar gunaye masana a cikin abinda a cikin abin da yake ya zo kamar yadda yace masahabbai ku kuka fi sanin harkar al'amuran duniyan ku wajen sha'anin yi ma dabino kilili ka gani harka ce ta noma amma sai bar ilimin ya zuwa gare su saboda ka babu laifi a cikin wannan tunda dai maksudin sadaka jariya shine abu wanda yake mai dorewa ba mai yankewa ba to wajen abin da yake zai dore a yanayi irin namu da al'umma irin tamu wanda ya san al'umar wanda ya san yanayin zai fi dacewa ya bada shawara bisa malami da ya san hukuncin zakka shi dai ya san hukuncin zakka ya san hukuncin sadaka jariya amma watakila wajen aiwatarwar to yana da kyau a tuntubi waɗanda suke masana su bada shawara wallahu ta'ala a'lam akwai ƴan uwa wanda suke nema a yi musu addu'a muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu gabaki ɗaya Allah ya ba mu aminci da zaman lafiya Allah ya ije wannan tsanani da ke cikin wannan al'umma tamu abubuwan da hukuma suka yi na tallafi da taimako suna da yawa ana ta yin su amma ina gani yanda abin yake faskara baya isa ya zuwa ga waɗanda aka yi don su duk wanda yake da hanyar taimakawa kan wannan abin ya kai ya zuwa gare su ya kamata ya kai ya taimaka duk kamar wannan abin da aka ce za a yi na samari na naira biliyan 75 wanda aka ce za a yi na samari wanda za a ɗauke biyan kuɗin albashi na ƙananan masana'antu na mutum wajen ƙananan masana'antu 300,000 a yi rijistar kamfaninnuka sababbi ga matasa na wajen guda 250,000 waɗanda cibiyoyin da aka sa za a yi ba yawa gare su ba mutum ɗaya-ɗaya ma aka sa a kowane jiha to ina mutum ɗaya zai yi da miliyoyin mutane wanda suke buƙatar wannan taimako lallai ya kamata ya zamanto a sahala yanda za a samu domin shi kansa wannan a isarwa ne ga abin da hukumar take yi wanda zai sa a kyautata musu zato kan cewar suna wannan kokari domin akwai waɗanda yake su jira suke aftar da irin wannan sai su ga ina za su yi kwantam ɗauna su mai da abin ya zuwa ga nasu ya zuwa ga kansu kawai saboda haka lallai a ɗauki matakai inda za a kai musamman kuma jagorori gwamnoni kamata yi su yi irin wannan kokarin kun ga lokacin da aka yi na empower ɗin nan a waccan karan akwai daga cikin gwamnoninmu na arewa da ya tsaya tsayin daka a wata cikin jihohin da muke da su ya tsaya tsayin daka ya keɓance ma'aikata wanda za su sa 'yan jiha su sa amfana su suka fi kowa amfana a cikin jihohin arewa saboda me saboda gwamnan ya tsaya a kai ya mai da al'amarin ƙarƙashinsa amma waɗansu jihohin email ɗin nan ma da ake magana shi wanda aka sa mai alhakin abin ba shi da ita saboda aka taya ma za a yi ma a samu saduwa tare da shi wannan jami'ar abin take gaya mu ta ce email ɗin nan ba shi da ita a lokacin da aka ce an yi masa email ɗin waɗansu jihohin sun ci nasu sun zo sun shiga kuma za su cina waɗansu saboda haka irin waɗannan abubuwan a gaskiya ya kamata waɗanda muna kira ga shugabanninmu na jihohi musamman na siyasa su zabura akan wannan al'amari ba komai ne za a yi za a mayar da shi neman faranta ma 'yan siyasa ba yawanci duk irin wannan abin da ya zo sai a ce a yi ma 'yan jam'iyya a yi ma 'yan jam'iyya ba duk komai ne za a yi ba ka sani ba 'yan jam'iyya ne kawai suka zaɓe ka ba al'umma ce gabaki ɗaya kuma wannan abin da aka yi an yi ne don al'umma gabaki ɗaya su samu a rage raɗaɗin halin da ake ciki muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yassare ma al'umma ya yassare ma mabukata a cikin wannan al'umma samun wannan dama kuma ya buɗe a kofofin falalarsa da ta waɗannan hanyoyin ma da ta waɗansu hanyoyin shine dul fadlil azim a kuɗin yawa na wannan miliyan 75 ɗin ko biliyan 75 sun ce akwai ruwa eh to muna dai kokari ya zaman to kan cewa an fitar da wanda babu ruwa dan duk wani abu wanda yake za a yi na taimako wanda yake in akwai kudin ruwa ba za ba ma fatawar cewa mutane su karba fatawar kokarin mu shine a samu yadda za a samu yadda za a aiwatar yadda za a samu mutane za su samu amfana da shi ba ta hanyar ruwa ba kuma an aka insha Allah za a dauki matakai bi idnillah Allah madaukakin sarki ka taimaki addininka Allah ka sanya mu a cikin masu taimakon addininka Allah ka yaye tsanani ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka saukar da jin kai ga wannan al'umma sallallahu alaihi wasallam Allah ka jikan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ka san Allah ka ba mu amfani da abin da ka sanar da mu na ilimi Allah ka sa ilimin mu ya zama to hujja a gare mu kar ka sanya shi ya zama to hujja a kanmu Allah ka sanya alqur'ani ya zama to hujja a gare mu kar ka sanya shi ya zama to hujja a kanmu Allah ka sa ya zama to mana jagora ya zuwa ga aljanna ka aljannan ni'ima kar ka sanya shi ya zama to mai kora mu ya zuwa ga azabarka ya rabbul alamin Allah ka azurta mu da shafa'ar alqur'ani Allah ka yaye mana bakin cikin kabari da alqur'ani da hasken sa Allah ka yaye mana kewar mu a kabari da ɗebewar hasan alqur'ani Allah ka ba mu ceton alqur'ani kasance tare da mu akan sirati ya rabbul alamin Allah ka shigar da mu aljanna da ceton alqur'ani da ceton annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi